Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna, tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Juma'a 18 ga watan Agustan shekara ta 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rufe ofishin jakarancin Faransa a Nijar da ma iyakokin saman kasar na kokarin shafuwar karatun ɗaliban kasar masu karatu a kasashen waje. A Najeriya kuma za mu kawo muku rahoto kan badaƙalar zargin yunkurin ba da toshiyar baki ga alƙalan kotun musamman ta sauraren ƙararrakin zaɓe a jihar Kano. Haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman kan yadda lalacewar tituna ke daɗa uzura hatsura da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki a ƙasar Kamaru. Muna kuma tafi da labaran wasanni, to amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna.
Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da dare. Ga cikakkun labaran duniyar. Amurka na yunkurin ganin ta kwashe 'yan ƙasarta daga Nijar, duk da cewa wani babban janar na Amurka ya shaida cewa zai ɗau makonni kafin a yanke shawara. Kwamandan dakarun sojin saman Amurka a Turai da Afirka a yau Juma'a ya sanar da manema labarai cewa sharkwatar na duba yiwuwar ɗaukan wasu matakan da za su tilasta wa sojojin Amurka 1,100 barin sansanonin saukar jirage masu muhimmanci ga yakin da Amurka take yi da ta'addanci. Jami'an Amurka sun sha yin gargaɗin janye tallafin da Amurka take baiwa Nijar har idan sojojin juyin mulkin da suka hamɓarar da gwamnatin shugaban Nijar Muhammad Bazoum a watan jiya suka gaza mai da shugaba Bazoum kan karagar mulki. Duk da waɗannan barazana, Amurka ta ki ayyana rikicin siyasar na Nijar a matsayin juyin mulki, domin idan ta yi hakan zai iya tasiri akan haɗin gwiwar sojin da ke tsakanin ƙasashen a yanzu. Wani babban jami'i a jam'iyyar shugaba Muhammad Bazoum da sojoji suka hamɓarar a Nijar ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AP cewa idan har aka bar sojoji suka yi nasara a wannan juyin mulkin, hakan zai yi babbar barazana ga tsarin demokuraɗiyya a nahiyar Afirka. Mataimakin babban daraktan jam'iyyar PNDS Bubakar Sabo ya ce dakarun tsaron fadar gwamnatin da suka kifar da gwamnatin shi a ranar 26 ga watan Yuli sun tsare Bazoum a cikin gida kana suke ci gaba da tsare shi tun lokacin. A baya, Nijar ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen da take tafarkin demokuraɗiyya, inda ake yawan juyin mulki da ƙasashen yamma suke haɗin gwiwa da ita wajen yaƙar hauhawar ƙungiyoyi masu iƙirarin jihadi da masu alaƙa da ƙungiyar Al-Qaida da IS. Hamɓarar da shugaban da aka yi kimanin wata ɗaya yanzu ya girgiza Amurka da Faransa da sauran ƙasashen Turai da sukan baiwa ƙasar tallafin soji na miliyan daloli musamman wajen horar da dakarun sojin Nijar, sannan a ɓangaren Faransa har ma da kai hare-haren haɗin gwiwa. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya WHO ta yi gargaɗin cewa rashin wadatattun kuɗaɗe da ake buƙata don tallafawa fannin kiwon lafiyar Afghanistan yana barazana ga miliyoyin rayuka a ƙasar da take fama da rashin zaman lafiya da ibtila'i tsawon shekaru. Cikin wannan saƙon da ta fitar na fargar da duniya kan lamarin na Afghanistan, WHO ta buƙaci al'ummar duniya su taimaka don a samu damar fuskantar matsalar Afghanistan ta lafiya. Tana mai cewa sakamakon ƙin ɗaukan wannan mataki zai haifar da bala'i. Ƙungiyar Lafiya ta WHO ta shaida cewa wajibi ne a ƙara yawan tallafin da ake bayarwa, ko kuma aƙalla 'yan Afghanistan miliyan 8 su rasa muhimman tallafin lafiya na kare rayukansu, sannan majinyata 450,000 ne kawai za su iya samun kulawar kare rayukansu daga shiga yanayi na ɗimuwa. Amurka ta amincewa ƙawayenta Denmark da Netherlands su aike wa Ukraine jiragen yaƙi samfurin F-16 a bisa bayanan jami'ai. Nan take ba a tabbatar da lokacin da Ukraine za ta karbi jiragen da ta dade tana bibiya ba, waɗanda za su taimaka mata a kare kanta daga ƙarfin ikon Rasha a ɓangaren hare-haren sama. A wani saƙo ta kafar X, wato Twitter a da, ministan harkokin wajen Denmark Wopke Hoekstra ya ce mun yi maraba da matakin Washington wanda zai buɗe ƙofar aiki wa Ukraine jiragen yaƙin na F-16. Wajibi ne Amurka ta amince da cinikin domin a ƙasar ake sarrafa jiragen. Duk da bayyanar labarin, nan take ba a tabbatar da yaushe Ukraine za ta karɓi jiragen ba. Dole ne matuƙa jirgin su samu horo sosai kafin a ba su jiragen. Da safiyar yau Juma'a ne Ukraine ta yi yunkurin kai wa Moscow harin jirgi marasa matuƙi. to sai dai kuma dakarun Russia sun kakkabo jirgin. A ƙarshe, akalla mutum 10 suka rasa rayukansu a Malaysia jiya Alhamis yayin da wani jirgi ya rikito akan babban titi a arewacin Kuala Lumpur babban birnin kasar. Wato waɗanda hatsarin ya ritsa da su sun hada da fasinjoji 6 da matuƙa jirgin 2 sannan da kuma wasu mutane 2 da suke tafi akan titi. Jirgin samfurin Jet Violet wanda ya taso daga filin jirgin ƙasa da ƙasa na Langkawi ya nufi filin jirgin Sultan Abdulaziz Shani. Hukumar kula da zirga-zirgar jirage na ƙasar Malaysia ta ce jami'an jirgin sun tuntubi cibiyar kula da zirga-zirgar jiragen saman da misalin karfe 2:47 na rana, sannan an yi mata izinin sauka a filin jirgin da misalin karfe 2:48 na rana.
Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai taskarar rahotanninmu. Ɗaruruwan ɗaliban jamhuriyar Nijar da ke fatan shiga jami'o'in ƙasar Faransa sun fada a cikin halin zulumi sakamakon rashin samun takardun visa bayan da gwamnatin Faransa ta rufe ofishin jakadancin ta a birnin Yamai sanadiyar yanayin siyasar da aka shiga a ƙasar. Wakilinmu a Yamai Suleiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Tun a washegarin juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 ne kasar Faransa ta rufe ofishin jakadancin ta da ke birnin Yamai bayan da wasu masu zanga-zangar goyon bayan sojojin da suka hamɓarar da shugaba Mohamed Bazoum suka afkawa ofishin jakadancin Faransar da nufin yin turda abin da suka kira shishigin da take yi wa al'amuran cikin gidan Nijar a ƙoƙarinta na ci gaba da yi wa kasar mulkin mallaka. To sai dai makonni 3 bayan faruwar wannan al'amari, ɗaruruwan ɗaliban da suka samu gurbin karatu a jami'o'in Faransar sun fada halin damuwa sakamakon rashin samun takardar visa, kamar yadda shugaban kungiyar 'yan Nijar mazauna Faransa Adam Umaru ya bayyana a hirarmu da shi ta waya.
Yanzu zaman da aka ciki ɗalibi wajen 450 ba su san me aka ciki, ba su da labarin komi, kuma nan da mako biyu nan ana koma karatu, to ba su san kaga yake ciki ba. To shine yanzu muke ta koko mu mazamnan nan Faranshi, mu kama musu daga nan Faranshi ko daga can ambasad din Faranshi can Nijar, su ba da amsa su gaya ma yaran kaga yake ciki, saboda yaran su san bisa ni suke ciki ko. Saboda kuma nan jami'o'in university da ke jiran a makarantarmu, kuma in mutum ya zo da leta ba su yarda kuwa.
Kungiyar ɗalibai ta ƙasa wato ESN a cewar kakakinta Mulul Efred Alasan na bin diddigin wannan al'amari don samar da mafita ga makomar waɗannan ɗaruruwan ɗalibai da ke cikin halin ƙila wakala sanadiyar tsamin dangantakar Faransa da Nijar.
Mun tambaya ta bakin su wannan wakilan namu na makaranta Nijar wanda a can ƙasar Faransa da Turai, mun ce musu su tambaya wajen lakulolin da suka rike sunayensu, dan ba su dan dama na lokaci zuwa gaba kadan wanda zai sa su ƙara shishire takardunsu da biyayensu da duka al'amura na harkokin tahiyarsu.
Yawa a nan gida ba ku tantubi hukumomin ilimi mai zurfi ba dangane da wannan al'amari?
Jiya ma muna nan mun yi rencontre, mun sha babban muhawara tun da sai hadda maraice tare da sabon minista mai kula da ilimi mai zurfi. Mun kwatanta mishi ya jaddada mana da cewa in Allah ya yarda cikin kwanaki na tahe za su samu a su magance wannan al'amarin. Su kuma wannan 'yan makarantar Nijar wanda suke son su kai can Turai su yi karatu, wanda dosi in su ma har an yi akceptan shi, su dan dakanta da yanzu duka hanyoyin jirgin sama duka an rufe. Diyar da za a yi in ma za su yi fase ta wata ƙasa daga nan sai su tahi, sai a ga diyar da ya kamata a yi. Kuma kafin nan hukumominmu na ƙasarmu ta Nijar su diddiba su gani yadda za su yi, don saboda a tura su.
Matakin rufe iyakokin Nijar da kungiyar sai dawo ta dauka a wani bangare na jerin takunkumin da ta kakaba wa kasar bayan da soja suka yi juyin mulki, da matakin rufe sararin samaniyar da majalisar CNSP ta dauka don dakile dukkan wani yunkurin kai farmaki kan shugabannin juyin mulkin, abubuwa ne da manazarta ke ganin idan aka ci gaba da tafiya a haka ka iya shafar sha'anin karatun ɗaliban kasar da ke jami'o'in kasashen waje. Suleiman Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Suleiman Muni Barma. To a Najeriya, kalaman zargin yunkurin ba da toshiyar baki da shugabar kotun sauraren kararrakin zaɓe na 'yan majalisar dokoki a jihar Kano ta yi na ci gaba da haifar da cece kuce a tsakanin lauyoyi da 'yan siyasa a jihar. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
A cikin makonnin ne a yayin zaman kotun mai shari'a Flora Ngozi Azingi ta sanar da cewa wani lauya mai lambar aikin lauya ta San da ke kare guda cikin jam'iyyun da suke fafata shari'a a gabanta ya tunkare ta da tayin toshiyar baki na miliyoyin naira. Jim kaɗan da hakan ne sai gwamnatin Kano ta jam'iyyar NNPP ta ce lauyan da mai shari'a Azingi ke magana a kai yana cikin waɗanda ke kare jam'iyyar APC kuma ya kamata a gudanar da bincike irin na ƙwaƙwaf.
Abin da muka ce shine wannan dama ce da gwamnatin tarayya da kuma hukumomi na yaƙi da cin hanci da rashawa su nuna cewa da gaske suke yi tunda wannan zargi da aka yi ko kuma fara magana da aka yi ai kaga ba wani wai ta mai shari'a ce ta yi kuma ta yi ta a cikin kotu kuma kaga ita da ta yi magana babban mutum ce kuma ga matsayinta na mai shari'a kuma na shugaban wannan kotu.
Ta ce dai a cikin jam'iyyu ko kuma kun fito kun ce jam'iyyar APC me hujjar ku?
Ai ka gane ai ba maganan wuja ai wani abun ka ji ko yau da gobe ma ta nuna maka saboda an ce wai abun da yayi to jiya kankalin rashi da tafiya wancan zabe an yi mun gani shi yasa muke da tabbacin cewa wayannan mutanen APC su ne suke da wannan.
Yanzu kin wanda kun ce hukumomin bincike na yaƙi da rashawa su shigo ciki kamar idan misali aka neme ku ku bada shaida za ku iya zuwa gaban waɗannan hukumomi ku bada shaida?
Kuma ka shiga wani cikin mu ne muka yi zargin. Ai ba mu muka yi zargi ba. Cewa muka ce a duba yanzu a duba har layin da ya har fitila ta haska wuri kaza. Saboda in ba ni bane kai ne in ba kai bane za a ce kuma gashi. Ai shi bincike sai ya nuna.
Baba Halilu Dantiya kenan kwamishinan labaru na gwamnatin jihar Kano ta jam'iyyar NNPP. Sai dai jam'iyyar APC ta mayar da martani. Inda a wata sanarwa tsohon kwamishinan labaru na tsohuwar gwamnatin Kano ta jam'iyyar APC Kwamar Muhammad Garba ya caccaki gwamnatin Kano ta yanzu yana mai bayyana lamarin da cewa katsalandar ne ga tsarin tafiyar da shari'a a Najeriya. A hannu guda kuma lauyoyi sun fara tsokaci game da waɗancan kalamai na mai shari'a Flora Azingi. Farfesa Nasir Adamu Aliyu na daga cikin lauyoyi masu lambar kwarewar aiki ta San.
Shi alkali yana da haƙƙi tunda ka san rantsuwayi kuma zai kare tsarin mulkin Najeriya daga ciki kuma shine ba zai yadda ya sa kansa a wani hali da zai kasance ana wawaken zargi ba sa'an nan zai tabbatar cewa yau kowa adalci. To kaga da wannan ya fito abin da ya kamata ita alkali nan ta yi sai ta dauki takarda ta rubuta wa LPDC kotu ta larabta da lauyi ta ce ina korafi lawyer kaza ya min text ya na aika min sako ta waya cewa zai ba ni cin hanci bisa haka ina so ku bincika wannan abin ga lambar wayarsa ga ranar da mu ga lokacin da mu ga ma text ashe ne nake kuma yanzu in buƙatar ƙarin bayani. A cikin lauyoyin nan da ake sinya da suke Kano wata kila misali kamar guda goma haka da suke a cikin garin nan yanzu guda goman nan misali dukkansu zaka zarge su domin ba a fito an fayyace an ce banda wani ba. To kaga wannan mu da muke sinya advocate ba ta yi wani adalci ba domin ta bari yanzu mutane suna mana wawake.
Yanzu haka dai reshen jihar Kano na ƙungiyar lauyoyi ta Najeriya na ƙoƙarin shiga domin tabbatar da sahihancin batun tare da tabbatar da cewa an ɗauki matakai da za su wanzar da adalci game da lamarin. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman kan yadda tabarbarewar hanyoyin mota ke kara jefa al'umma cikin hatsari da kuma bayan tattalin arziki a kasar Kamaru. Kamar yadda wakilin mu Muhammadu Rabi'u ya aika mana da rahoton.
A kasar Kamaru, hanyoyi daga arewa zuwa kudu da kuma gabas zuwa yamma tare da wasu direbobin kamfanonin balaguro na ci gaba da salwantar da iyalai. Wani abu da zai sa mu ji tsoron yin tafiye-tafiye da kuma sa mu kwatanta waɗannan hanyoyin tankar kaman bam mai jiran lokacin tashi. Malam Awal direba ya ƙara da cewa
abin da yake haddasa wato hatsari akwai rashin fa'in hanya ɗaya kenan, na biyu kuma akwai rashin kula da hanyoyin da gwamnati ta kasa akai domin ba ta aiki kaman yadda aka saba aiwatarwa. Da akwai minista wanda yake mai kula da hanyoyi da gine-ginen gwamnati wato travel public, da suna da ma'aikatansu a kowane shekara akan iya a zo a yi aiki sau biyu, za a yi aiki na damuna za a aiki na kaka.
Kamfanonin samar da ababen more rayuwa na baiwa kasashe damar samun ci gaba da jin daɗin rayuwa da kuma samun ci gaban tattalin arziki ta hanyar ƙara haɓaka, samar da ayyukan yi da inganta samar da kayayyaki masu inganta rayuwar jama'a fiye da komai.
Hanya kuma mai kulta kuma akwai su gololo wadda aka yi don magudanar ruwa ba sa toshewa. Akan zo kuma a yi safiyan hanya sabida kada wuta ya ci shi kulta da aka yi. To duk an zo ba a aiwatar da waɗannan aiki. Sai ka tar da gololo, ruwa ya zo, magudanar ruwa sun toshe, ya dawo yana haƙi hanya har ya zo yana cin wannan kulta. Manyan motoci su kuma su zo su zubar da bakin mai she daɗa haƙi wannan kulta ɗin. Sannan wutan daji a sa shi ya zo ya ci kulta, shi kuma she daɗa haƙi kulta. Hatsari da ake yi a bar motoci a nan, wani gobara motan za ta yi, shi ma kan iya haƙi kulta. To kaga waɗannan su ne musabbabin wato kawo rashin kyan hanyoyi a nan ƙasar Kamaru.
Duban yanda abin ya kamari ne sa wasu mahukuntan direbobi ke amfani da walƙiya domin hukunta masu gudu sama da kilometa 110 da aka yi izini, amma la'akari da furucin da ke fitowa bakinsu a yayin da aka tsayar da su kafin su je gun jami'an, muna jin cewa ba za su iya biyan jaka 25 da ake biya a matsayin tara ba. Kuɗin kimami €38 ne. Kamar dai hakan bai wadatar ba, masu amfani da hanyoyin na fuskantar barazanan yanayin hanyoyin da matsalar da suke haifarwa, da kuma direbobin motocin tumba sarakunan hanyoyin a kullum. Ali Abdul Aziz, jami'i mai kula da barnan direbobi, ya kara da cewa
dalilan yawan hatsari da yake faruwa hanyoyi na da yawa. Zamu ya kasa su zuwa kashi uku. Da farko zamu sa rashin maida hankali da kula daga direbobi. A kasarin hatsari da yake faruwa hanyoyi, kusan kashi 80 cikin 100 na aukuwa ne daga rashin maida hankali da kula daga direbobi. Da yawa cikin direbobin mu ba su la'akari da yanayin hanyoyin mu, kuma ba su kula da dokokin hanya. A kashi na biyu muna da rashin kyan hanyoyi. Da yawa daga cikin hanyoyin mu na buƙatar gyara. A kashi uku akwai rashin kyan abin hawa. Cikin hanyoyin da za mu iya bi domin magance wannan abin, da farko dai ya kamata gwamnati ta ƙara ƙoƙari wurin inganta yanayin hanyoyinmu. Ya kamata kuma direbobi su kula da dokokin hanya, kuma su rage gudu akan hanyoyinmu. Da ƙarshe masu motoci su rinƙa kai motocinsu garaji bayan wani lokaci ana duba lafiyar motocin.
Tabbas cikin 'yan kwanakin nan mutuwa ta kwanta akan hanyoyi, duban yanda mace-mace ya kamari sakamakon yanda hatsari suka yawaita. She gashi a daidai wannan lokacin ƙungiyar masu jigilar kaya ta shigo cikin wannan wasan domin daidaita abubuwa. Abubakar Hammadu, da aka fi sani da suna Garba, ya ƙara da cewa
na farko hanyar ko da babu ramuka, hanyar bai da faɗi, architecturing hanyar wato na da ne. Zamanin da aka zana aka tsaga wannan hanya aka kera ta, babu motan da faɗin ya fi amma in ka duba yau muna da motoci da suke faman zuwa 2 meters ma a largeur, 2.5 meters. Kaga an tashi tun 1.80 meters har 2.50 meters. Wannan ba matsala, ba ƙaramin abin na matsala ba ne a gurin Croisement.
Ƙasar Kamaru, ƙasa mai wucewa, ta himmantu sosai ga shirin zirga-zirgar ababen hawa da CEMAC da ƙasashen ACCIS suka ƙaddamar. Ministan Supuri, Mr. Jean-Ernest Masina Ngalebi Behe, ya tsawanta sosai don masu kamfanonin sufuri da direbobi masu shaye-shaye kafin su shiga mota da su kula sosai, duban yanda abin ya shige min shairin.
Ga ramuka babu inda ka isa ka tafi, dan mota ta daɗe a hanyar Garwa tana awa 4. To amma yau Gangaun dare zuwa Garwa kilometa 275. To amma she ka hada yau awa 11 zuwa 12. Yau abinda dai ya kamata a yi, na farko hanyar din ya kamata a sake ne. To kaga akwai yau shekara 11 zuwa shekaru 12 nake gani yau tsohon ministan economy, wanda yau yake nan ministan finance, Monsieur Motaze Lupol, ya zo nan Gaundere, mun yi meeting da shi, mun yi taro da shi, ya gaya mana za a zo a sake hanyar din. Amma abinda za a fara da shi, za a fadada falaise, za a duba falaise a fadada. To alhamdulillah an yi.
Direbobin abin hawa su ne waɗanda alhakin nauyin abin da za su ɗauka ya rataya a wuyansu. Mr. Mijinyawa Bakari ya ƙara da cewa.
Motoci da suke lodi daga Najeriya a roka ɗaya ne ta yi lodin da alal misali motoci uku za su yi imma don shigo a cikin kamarun imma kuma domin zuwa Chadi.
Ana ɗaukan nauyin lodi da yawa. Da zaran nauyin ya wuce ma'aunin nauyin da ka'idojin masana'antun suka bada izinin iyakoki da aka sanya, wannan wuce lambar na lalata hanyoyi.
Hanya ba kyau, ka je nan da nan rami. Hanya ma wanda aka yi kaman wanda muka fi bi, wanda zan baka bayani akan ta hanyar Gaundire zuwa Bertuwa. Shi wannan hanya bai daddade ba aka yi shi, amma wani fili ya haƙe. In ka je can kusa da bakin boda zuwa ta Garambulai akwai inda ya haƙe. In ka ƙara gaba kuma ƴan tumba ne suka samu a gaba. Wannan fitina dai ni kan na kira ga mutane su sa lura. Kai ne karamin mota. In ka hanko ɗan tumba ba shi hanya.
Gwamnati ta tashi tsaye don magance matsalar hanyoyi wanda za su sa a ci gaba. Abokan arziki na ƙasar sun ɗauki niyyar sa hannu a aljihu domin ganin cewa ƙasar ta cimma burinta, in ji wani masani. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan Gaundire, cibiyar Adamawan Kamaru.
Ta gaida Muhammadu Rabiu. To kafin mu ci gaba a shakata da wannan.
Al'adun gargajiya ina ƴaƴan Hausa ku zama raya al'adun Hausa
gargajiya mu je tushen Hausa
wannan shigar mu ta al'adun mu kun har mu'amalar mu
al'adar Hausa
shigar mu
al'adar Hausa
wannan mu
al'adar Hausa
da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Wasanni a takaice.
Sabon kotun kwallon kafin kasar jamhuriyar Kamaru gaban son hanar ya yi wa masu takale da na cingina kasar jamhuriyar Kamaru da ranye su 25 domin tantance su kasancewar yana bukatar karawa kulabin Indomitable Lions na kasar jamhuriyar Kamaru karfi amma sabon malamin kwallon kafan ya ki dauko ɗan wasa ko guda daya daga cikin masana'a takale da na kulabin PWD na Benin Baminda kasancewar su ne suka dauki kofin kalubale na kasar jamhuriyar Kamaru na shekarar 2022 nan wannan ne yasa na hira da tsohon dan takale da na kasar jamhuriyar Kamaru Abubakar Jibrin
to malawal a gani na dai bai kyautata ba saboda Baminda a Kamarun nan koreke dai tsohon club ne kuma su suka buga kofin din cikin gida na Kamaru to ya kamata ya samu koda guda ɗaya ne ya yi musu adalci ya kira su cikin salasiya amma bai ke kira ba saboda kuma yadda ya kyautata musu saboda irin tarzoman da yake cikin Kamaru ya kamata ya dauki koda guda ɗaya ne koda guda biyu ko dai bai fi ball ba ya dauka idan yanzu aka suka hadu suka yi training shayya ta ce wanda suka yi goninta da su ne za ta bi kofin duniya ana nuna kabilanci kuma mu a Kamaru ba masu kabilanci
sai dai a halin yanzu sabon kocin yana tare da sabbin masu sana'ar takale dan su guda 25 yanzu haka a kebe domin tantance su da kuma yadda yake kokari na tinkarin cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka wanda za a buga a kasar Ivory Coast a shekarar 2023 mai zuwan nan haka zalika mu yi waiwaye kan yadda kakar kwallon kafa na wannan shekarar yake gudana a kasar Burtaniya a halin yanzu dai club din Manchester ita ce take da maki 89 a kan farkon allon na wasan kwallon kafa na kasar Ingila sai kuma club din Liverpool ita ce ta zo ta biyu da maki 86 haka zalika club din Chelsea ita ce wanda yanzu haka take da matsayi na uku da maki 70 Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
Tuwa gaida Muhammad Awal Garba da labaran wasanni yanzu kuma ga labarai a takaice.
To Murtala a takaice Amurka na yunkurin ganin ta kwashe ɗan ƙasarta daga Niger duk da cewa wani babban janar na Amurka ya shaida cewa zai dau makonni kafin a yanke shawara. Kwamandan dakarun sojin saman Amurka a Turai da Afirka a yau Juma'a ya sanar da manema labarai cewa shalkwatar na duba yiwuwar daukan wasu matakan da za su tilasta wa sojojin Amurka 1,100 barin sansanonin saukar jirage masu muhimmanci ga yakin da Amurka take yi da ta'addanci. Wani babban jami'i a jam'iyyar shugaba Muhammad Bazoum da sojoji suka hamɓarar a Niger ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AP cewa idan har aka bar sojoji suka yi nasara a wannan juyin mulkin hakan zai yi babbar barazana ga tsarin demokradiyya a nahiyar Afirka. Mataimakin babban daraktan jam'iyyar PNDS Bubakar Sabo ya ce dakarun tsaron fadar gwamnatin da suka kifar da gwamnatin shi a ranar 26 ga watan Yuli sun tsare Bazoum a cikin gida kana suke ci gaba da tsare da shi tun lokacin. Kungiyar lafiya ta duniya WHO ta yi gargadin cewa rashin wadatattun kudaden da ake bukata don tallafawa fannin kiwon lafiyar Afghanistan yana barazana ga miliyoyin rayuka a kasar da take fama da rashin zaman lafiya da ibtila'i tsawon shekaru. Cikin wannan sako da ta fitar na fargar da duniya kan lamarin na Afghanistan, WHO ta bukaci al'ummar duniya su taimaka don a samu damar fuskantar matsalar Afghanistan da ta lafiya. Tana mai cewa sakamakon kin daukan mataki zai haifar da bala'i. Amurka ta amincewa kawayenta Denmark da Netherlands su aike wa Ukraine jiragen yaki samfurin F-16 a bisa bayanan jami'ai. Nan take ba a tabbatar da lokacin da Ukraine za ta karbi jiragen da ta dade tana bibiya ba.
To masu saurare da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauki da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Des da ya shirya ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Murtala Faruk sanin na ke muku fatan alkhairi ma assalamu.